عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، من أقار جدد قديا الله سبحانه وتعالى يقام وأن يمشي تتلاتا يومنا جر الله رضا قوما قوما شائد وترجيء الآخر hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na shekara 1440 daidai a kiran miladiya yau muna 18 ga watan 12 shekara ta 2018 mun dawo wannan majalisi namu mai albarka domin fara karatu a cikin wannan littafi masailul jahiliya na babban malamin addinin musulunci al-imam muhammad bin abdul wahhab. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya masa rahama. Kamar yadda ƴan uwa muka sani cewa fara wannan ko kuma karatun wannan littafi ya samo asali bayan kammala karatun littafin Sharh Sunna na al-Imam Abu Muhammad al-Hasan bin Ali, wanda aka fi sanin su da al-Imam al-Barbahari. Mun samu lokaci ne tsawo muna karatun wannan littafi, amma cikin taimakon Allah subhanahu wataala mun kammala karatunsa. To sai muka yi shawaran kafin mu shiga littafin Al-Aqidatu Tahawiyya za mu dan yi ratsi kaɗan, mu dan dakata kaɗan, mu karanta wannan littafi. Duk da kasancewa za mu dan karanta shi a gurguje, ba karanta za mu yi shi haka dikin ba, amma za mu karanta shi domin ya zama kamar muraji'a na karatun littafin da suka gabata a baya, su kitabu tauhid, su aqidatul wasiqiyya da sauran littafin da muka karanta a baya. Sai kasance karatun wannan littafi zai zama kamar muraji'a ne na duka waɗannan littafai da suka gabata. To kamar yadda muka ji sunan wannan littafi masailul jahiliya, shi mai wannan littafi shi ne Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Shi Muhammad bin Abdul Wahhab sananne ne a wurin mu matuƙa, domin mun karanta littafin sa Kitabu Tauhid Allahi huwa haqqullahi alal abid shekaru kamar 10 abu da suka gabata. To mun ba da tarjama da tarihi na wannan babban malami Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. A yau za mu ɗan yi ishara ne kawai kaɗan daga cikin abin da ke da alaka da tarjamansa, kasancewa mun riga mun yi tarjaman shi mai faɗi a can baya. Shi dai wannan babban malami shi ne Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad At-Tanimi, wannan shi ne nasabansa. Idan ka bibiyi ma nasabansa sosai, za ka samu yana danganawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a ɗaya daga cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Da ka salsalan wannan babban malami yana cikewa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama har ya zuwa annabi Isma'il. A wannan babban malami an haife shi a garin Uyaina a shekara ta 1115 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ita Uyaina wani gari ne daga cikin garuruwan ƙasar Najdi. Najdi a yau ita ce tana cikin ƙasar Saudiya, can wuraren yankin Riyadh. Daga Qafin akwai Unayza, akwai garin su Unayza da waɗansu garuruwa da ke gefe, wanda yake daga nan kuma kilomita da wuce 70 ba zuwa ƙasan abin nan babban headquarter na ƙasar Saudiya, Riyadh. To wannan yankin gabaki dai ana kiran shi Najdi. Yanki ne wanda yake akwai da dama daga cikin ƙabilan Banu Tamim wanda suke rayuwa a wannan yanki. banu tamim suna da wata fadala ta musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudi a kan cewa banu tamim hum ashaddu ala shaytan wa ala iblis wato sune kabilan da suka fi takura mai iblis al-imam muslim ya kawo wannan hadisi manzon Allah ce banu tamim sune kabilan da suka fi takura mai shaytan suka fi matsani shi lamba suke hana shaytan sakat bai samu sakewa mutsar dai akwai kabilan banu tamim hadisi ya tabbata akan wannan to shi wannan babban malami daga cikin wannan kabila ya fito na banu tamim to kamar da kuka ji an haife shekara ta 1115 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a garin Uyayna to haka nan wannan malami ya taso a gidan malanta gida na mutunci da dattako gida ne ilimi domin mahaifinsa babban malami ne a garin Uyayna wannan malami ya taso ya dan fara taba karatu a gaban mahaifinsa daga nan kuma ya bazama kasashen duniya ya shiga garin Makka ya yi karatu ya shiga garin Madina ya shiga abin nan garuruwa da dama su Basra na kasan Iraki ya kewaye garuruwa da dama ya yi karatu a gurin manya-manyan malamai to kafin wannan lokaci kasashe irin su na Najd garuruwan su kasai abin nan din menene nake cewa Najd irin su Uyayna din inda aka haife shi da irin su Diriyya inda yake makusanta ne da kasan Uyayna har a Makka da Madina bid'o'i ne ya cika duniya ga baki daya a wannan lokacin abinda aka sani kawai bautar kaburbura da bid'o'i da sarkulli da kamakami da canke-canke da rike shegunnai da kaburburan ana bauta musu koma bayan Allah lokacin da wannan babban malami ya taso ya yi karatu mai zurfi ya fahimci tabbas wannan abin da ake sabanin shirin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka sai ya fara da'awa zuwa ga Allah ya fara da'awa ya fara kiran mutane akan a koma tauhidi na gaskiya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da'awa a nan garin Uyayna garin su kenan wanda yake da'awar ta ka fasa mutirjiya mutuka domin duk lokacin da ka zo da da'awa ta gaskiya kana son ka tada mutane akan abin da suka rayu shekara da shekaru aro-aro a kanta to wannan al'amari ne ba karami ba zai ishe ka misali abin da za ka iya ganewa shi ne ka zo inda Malam Abubakar Gumi ya zo da da'awarsa ka zo inda ya tsantsana kuda ya fuskanci kalubale daga sarakuna da masu mulki ya fuskanci kalubale daga masu rigan malanta to amma dai ita da'awa ta gaskiya haka Allah subhanahu wataala yake ba ta irin wannan karbuwa akan danta na kuda amma kuma da karshe dai gaskiya ita take halinta to haka nan wannan babban malami shi ma sa makansa a ciki ya fara da'awa a garin su har ta kai ga dai sai da aka kore shi daga garin su kamar yadda ka san aka matsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya bar garin sai da ya bar garin kamar yadda aka matsa ma annabi Ibrahim sai da ya bar garin kamar yadda aka takura annabi Musa sai da ya bar garin to haka ne shi ma wannan babban malami domin ya zo da da'awa ta gaskiya ya samu matsin lamba daga dangogin mutane daban-daban shugabanni malamai ballantana ko sauran gani sauran zaune gari kawai wanda yake su sai an tura su akan tunani ne masu ke tunani to haka nan malamin nan ya fadi can gari ya tashi can ya fadi can ya tashi can ya fadi can ya tashi can babu dai abin da yake sai da'awa zuwa ga Allah yana kiran mutane zuwa ga tauhidi yana kazanta shirka yana kazanta bid'o'i yana kiran mutane akan a koma kan turba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Jir'iyya, ya shiga Quraymila, ya shiga garuruwa mabambanta daga cikin garuruwan kasashen Najd, su Ahfa, duka garuruwa ne kasan Saudiya. Ya shiga waɗannan garuruwa amma dai bai samu karbuwa sosai ba har zuwa lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara masa shiga garin Riyadh. Lokacin da ya shiga garin Riyadh, a lokacin sarki Saud shike mulki. Lokacin da ya shiga wannan gari, sai ya fara kiran mutane zuwa ga Allah, amma da awa a boye. Suka samu wadansu daga cikin jajirtattun sun dalibai, ya ba da gidansa. Ana ake taruwa, ana karatu na tauhidi, ana maida mutane zuwa ga surba madaidaiciya. Su kuma daliban suna dan yin da'awa a daidaiku. In sun dan ka samu wani aminin ka wanda kuke dafawa, sai ka shedanta masa. Da'awa fa ta gaskiya ta bayyana. Da'awa da ake kiran mutane akan tafarkin Qur'ani da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam, da wasi da shirka da bid'a da sauran dangogin kafirci da ake. To haka nan daliban nan suka ci gaba da da'awa daya bayan daya, daya bayan daya. Kai dai ka ce irin yadda manzon Allah Jawrul Arqam, haka an yi sosai ya zauna a koyi, sai dai sahabbai suna dan bin daidaikun mutane wanda aka kamar alaman zai iya fahimta, ana kiran su zuwa ga Allah. To haka nan wannan babban malami shi ma ya ci gaba da da'awansa a garin Riyadh, har ta kai ga lokacin da Allah ya kaddara aka ribato ɗaya daga cikin kannin matan sarki, shi Malik Saud, ɗaya daga cikin kannin matansa. Sai Allah ya haskaka masa, ya gane wannan da'awa ta gaskiya, sai shi ma ya fara zuwa karatu, ya fara sauraron karatun Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Da ya fahimci gaskiya, sai ya ce, to da'awan ba za ta tsaya a nan ba, mu za mu shinshiɗa ta gaba. Tunda kowa zai yi ne, Allah zai kama ka da laifin abin da za ka iya yi ne kake yi, amma abin da ba za ka iya ba, Allah ba zai kama ka da laifi ba. To shi kuma sai ga yana da dama sama da daman da sauran ɗaiɗaikun al'umma suke da shi, shi ne zai iya isar da wannan saƙon zuwa gidan mulki ta hanyar ‘yar uwarsa. Shi ne tarihi kamar yadda ya zo, sai ya tafi wurin ‘yar uwarsa, matan sarki ke, ta taso ta marabce shi, ta saki masa fuska irin yadda ta saba, sai ya sha mata murya kau da kai. Ya ce, na zo ne in gaya miki cewa tsakanina da ke yanzu alama nuna cewa kowa zai kama gaban shi, za mu rabu. Ta ce, menene zafi? Ya ce, a'a, za mu rabu. Ya dai tsoratar da ita, ta kaɗu sosai, sai take tambayar shi me ke faruwa. Yake ce mata, ta yaya za a kawo da'awa ta gaskiya a wannan gari nan, da'awan da yake in mun karɓe shi Allah zai albarkace mu, ya albarkaci zara'anmu, Allah ya kamar da mu daga cikin duniya, ya ba mu ɗaukaka da darajar duniya da lahira. Amma ke ne za a haɗa baki da ke a dakushe wannan da'awan? Ta ce, subhanallah, ban da wannan labarin da yake faruwa. Sai mata bayani, to kin ji da'awa ta gaskiya ta bayyana. Nan ta ce, wannan 'yar uwa ta fa ta karɓi wannan da'awa, ta fahimci gaskiya kuma ta miƙa wuya. Ta ce, to ni kuma yanzu ya rage gare ni in isar da saƙon nan zuwa ga sarki, sarki Saud kenan. To shi ne lokacin da sarki ya shigo gare ta, ita ma ta yi masa tamkar irin abin da ɗan'uwanta ya masa, ya yi mata. Shi ma sarki ya nuna fiye da labarin wannan da'awan, fiye da labarin da'awan nan. Ai, ba a gaya masa ba. Ta ce, to gashi yanzu na gaya maka. Ya ce, to ki sa ranki a inuwa, wannan da'awa dai ta gaskiya, da'awan da take maida mutane zuwa ga littafin Allah da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallama, na karɓe ta, na miƙa wuya gare ta. Da haka yanzu abin da za a yi, zan aika shi wannan babban malami ya zo, mu ji yadda za a hudo mu al'amura. Ta ce, eh, lallai mulki ya ɗibe ka, haka na ji yanzu malamin da ke isar da saƙon manzon Allah kai ba za ka bi shi ba, sai dai malamin ya biyo ka gida. To wannan magana ta kama zuciyarsa, sai ya ga, kai, ashe haƙƙina ne ma in bi wannan malamin, ba malamin ya biyo ni ba. da haka ana cikin zaman majalisi ana cikin zaman karatu a boye kawai da aure ba sai ga sarki Saud ya faɗo wannan majalisi irin dai yanda ka san yanda sayyidina Umar ya faɗo a cikin Darul Arqam sahabbai kowa tsoraka to me zai faru kuma haka nan Allah ya karfa mu wannan da'awa alkai abin nan ya karfa mata ya karfa mu garin Kanuni sarki ya halarci wannan majalisi malamin ya girmama shi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ya mutunta sarki sarki ya zauna aka yi karatu aka gama da sarki ya ji wannan karatu ya fahimci tabbas wannan da'awa ce ta gaskiya ba ka da wani inda za ka yi ka kauce mata wannan sarki ya gayyaci malamin nan akan ya zo shi ne mai masaukinsa da haka wannan da'awa lokacin da za ta samu gata ya yi da haka wannan malami a wannan sarki Malik Saud shine sai ya gayyaci malam sai ya ce to abinda zamu yi alagafa malam zamu haɗin gwiwan mu taimaki addinin musulunci mu taimaki sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai da ilimi ni kuma da ƙarfi da haka zamu haɗa tsakankanin ilimi da ƙarfi sai mu cinci da wannan da'awa zuwa ga Allah da haka yanzu abinda zan gaya maka ita ce duk abinda kaga an yi shi ba daidai ba a wannan kafatawa to kana da karfi da yiji da kare ka dauki mataki na kawar da banna ka ka tabbatar da gaskiya a banna ya ba shi irin wannan karfi Sheikh Muhammad bin Abu Wahab ya samu sakewa ya sake ya aka sake mishi mara ya ci gaba da da'awa yana yada ta zuwa ga kasuwoyin duniya har cikin abin da tarihi ba zai manta ba shine masu tarihi suna cewa da'awan Shehu Usman dan Kodiyo a Najeriya tana da alaka da da'awan Sheikh Muhammad bin Abu Wahab a kasan Saudiya domin sun yi kusan zamani daya domin shi Sheikh Muhammad bin Abu Wahab kamar yadda kuka ji an haife shi hijiran shekara 1115 ya mutu hijiran shekara 1206 to kusan yanzu a lissafi zai baka kamar shekara nawa kenan shekara 200 ne da wani abu shekara kusan 200 ya zo shi kusan da 50 a bai kai da 50 ba ko kamar da 40 haka dai misali shekara 240 to abinda masu tarihi suke cewa shine shi Sheikh Usman bin Kodiyo bai taba zuwa aikin hajji ba har yaba duniya bai je aikin hajji ba lokacin da malamin sa malam Jibril ya tashi zai tafi aikin hajji Sheikh Usman yana daga cikin wanda suka raka shi ya yi burin ya raka malamin nashi su tafi aikin hajjin tare to amma kuma sai ya kasance shi Sheikh Usman bai nemo izini daga iyaye ba da haka a wannan lokaci shi malam Jibril ya dakatar da shi daga wannan tafiya amma shi malam Jibril ne cin sa da tafi aikin hajji to tafiyan da ya yi aikin hajji tarihi ya nuna sun yi arba da ko dai a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab ko kuma ɗaya daga cikin ɗalibansa da haka shi ma ya gaya mishi da'awa zuwa ga Allah ya gaya mishi ya ɗora shi akan wannan ajanda ta in fa ana so a yi da'awa gaskiya ta tabbata kan sai an tsaye da jihadi kamar yadda ya tsaye da a ƙasar Saudiya don tun da wannan sarki ya bashi ƙarfi haka ake bin garuruwa ana kai wasu sallan musulunci in sun karba falilal alhamdulillah in ba su karba ba akan yake su akan wannan kamar dai yadda kaga Shehu Usman yayi ma mutanen kasar Hausa kuma kakka manta fa Shehu Usman jihadin sa ai ba ya kai makafire wanda aka fasa a matsayin kafire bane ba ko ya ka ba masu rigan musulunci amma maguzawa da sunan musulmi ba su san komai ba sai dai shirka da bori da bokanci wanda ya fi wani ƙarfin sihiri ya danna wani amma kuma duk cikansu musulmi ne ai su ne shan wuyera a kansu ne ya ji haƙi ba wai waɗansu kafirai ne daga waɗansu wurare ba su ne ya fara jihadi a kansu to ire-iren waɗannan mutane su ne Sheikh Muhammad bin Abu Wahab ya ji haƙi a kansu a wannan lokaci da ya samu sakewa a cikin da'awarsa to ya yaɗa wannan al'amari na gaskiya ya shiga ko ina cikin kusurwoyin ƙasa har dai wannan da'awa sama mai ko'ina to shi ya sanya har ya zuwa yanzu a tsarin kasar Saudiya zaka ga gidaje biyu suke gudanar da kasar Saudiya da gidan mulki da gidan malinta gidan mulki shine Ali Saudi kamar yanzu wannan sarki Salman dan Abdul Aziz dan Abdul Rahman dan Saudi Ali Saudi zaka shine daga nan ne aka samu sunan kasar Saudiya Saudiya wato kasar da wato zura'an al-Malik Saud suke jagorantar ta daga nan aka samu Saudiya din to sai kuma gida na biyu shine gidan Sheikh Sheikh Muhammad bin Al-Wahhab shine zaka ji akwai jikokin gidan zaka ji an ce wane 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 Ali Sheikh in ka ji an ce Ali Sheikh ana nufin zura'an al-Sheikh Muhammad bin Al-Wahhab kamar irin su mufti al-amri yanzu babban mai bada fatawa na kasar Saudiya Abdul Aziz bin Abdullahi Ali Sheikh zura'an gidan al-Sheikh Muhammad bin Al-Wahhab to dan haka su waɗannan jamalanta su waɗancan da mulki wa in kana na yanzu akan dan iya samun bambanci saboda shiga duniya da rikidewan abubuwa haka amma kamar a da can baya suna tafiya kafada da kafada waɗannan suna gudanar da mulki amma duk abin da za a yi akan tuntubi malaman ne menene gaskiya menene Qur'ani da sunna yake abinda malaman suka tabbatar da shi za a gina hukunci amma daga baya bayan nan bai kora cewa kuma an saki gaskiya an kama san rai muna fatan waɗannan musamman shugabannin Saudiya ne yanzu Allah ka shirkar mana da su Allah ka shirkar mana da su musamman wannan sarki wannan mai jiran gado ya kirkiro abubuwan da zai rubuta musulunci ya kirkiro wadansu abubuwan da yake taimako ne ga kafirai ya miƙa musu wuya ya dafa da su dafa wanda yake ya wuce dafa wanda abin nan lalura ta zamantakewa take haifarwa akwai dafawa na zamantakewa wanda yake shi kuma wannan shari'a ba ta musu shi kamar in ba ka da ƙarfi sai ka rabu da wata abin nan wata ƙasa ko wata ƙabila ta kafirai masu ƙarfi sai ku yarjejeniyar zaman lafiya tsakankaninmu da ku za mu zauna lafiya ba za ku yaƙe mu ba ba za mu yaƙe ku ba za ku taimaka a yaƙe mu ba ba za mu taimaka a yaƙe ku ba in waɗansu suka taso za su yaƙe mu za ku kare mana za ku kare mana mu ma in waɗansu suka za su yaƙe ku za mu kare mu haka ne irin wannan manzon Allah ya irin wannan da Yahudawa da dama kamar yadda yake a karatun mana asubahi muna karatun suratul hashir yanzu mun dan yi wannan bayanin sati biyu ko uku da suka gabata to ana yin irin wannan idan aka sami al'ummar musulmi ba su da karfi to akan yarjejeniya da wata ƙasa musamman idan ƙasar ta zama ahlul kitabi kamar irin su America ai duk ahlul kitabi ne ahlul kitabi ne sabanin Faransa su ma gudawa ne kun gane bambancin su yanzu inda za a baka zaɓi da kai mu'amala da America da kai mu'amala da Faransa to za ka zaɓi kai mu'amala da America saboda menene saboda ahlul kitabi ne ahlul kitabi suna da littafi suna da annabawa sun yadda da annabawa sabanin maguzawa su ba su yadda da annabawa ba su mushrikai ne maguzawa ne irin su jamani duk maguzawa ne to babu laifi ai mu'amala da irin waɗannan ahlul kitabi domin abadin zamantakewa to amma su wannan wayannan sarakuna na wannan yanayi sun zurfafa abin har abin ya tashi daga jibinta na zamantakewa ya koma kuma jibinta na addini to muna fatan Allah subhanahu wataala ka shirkar mana da shi amma dai asali suke suna gina su abin nan gudanar da kasar ne a tsakankanin gidan mulki da kuma gidan malinta asali haka ake gudanar da shi shi yasa akan ba su bai yiwuwa da tafi ne sai da malinta sai da gefe akwai malaman da yake suna ba da fatawoyi shi yasa duk wani motsi da zaka ga an yi a kasar na addini za ka ga sai malamai sun ba da fatawa akan sa duk wani motsi da za a yi ko da a siyasan shi sai ga sai malamai sun ba da fatawa to amma kuma ana iya fita daga fatawoyin nasu a je a yi wani abu wanda yake ba shi ne ba wannan kuma dai bai kore su malaman su ci gaba da biyayya da shugabannin ba cikin abin da yake ba saban Allah ba in suka ce a saba ma Allah ba za a saba ma Allah ba amma in suka ba da umarnin da yake ba saban Allah ba
maslaha ce ta rayuwa wannan wajibi kuma ai musu biyayya kuma a cigaba da yin musu addu'a ta alkhairi wannan yake saki da hadisin sunna mun karanta wannan a cikin sharh sunna a wurare da dama idza ra'aka ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam annahu sahibu sunnati insha Allah mun karanta wannan a wurare da dama to da haka shi yasa zaka ji har zuwa yanzu a cikin sallolin su musamman a tarawih da makamanta na ko a cikin khutubobi zaka ji suna mashuwa gabanin su addu'a ta alkhairi wanda wannan ita ce tafarkin ahlus sunna wal jamaa ita ce tafarkin ahlus sunna ba kuma a tiko na tiko da su duk mun kanta a cikin sharh sunna duk inda shugaba ya kai ga zalincin shi ya zama azzalimi to ba tiko na tiko da shi sai dai kai mishi addu'a kai mishi da'a a cikin abin da yake ba saban Allah ba amma in ya umurce ka da abin da yake saban Allah to a lokacin nan zaka turji ba zaka yi mishi biyayya ba kamar yadda muka kanta a cikin karatu sukan da muke to irin tsarin da ke gudanar da kasan Saudiya ke da aka kasan Saudiya ba zai taba yiwa ka cewa ba su da kwarakwarai ba suna da kwarakwarai ko dan su kwarakwarai manyan manyan kwarakwarai wanda yake saba ma shari'a amma hakan ba za ta sa kuma mu yi musu mummunan addu'a ba ba kuma za ta sa mu fito na fito da su ba kuma a daidai wannan lokacin ba za ta sa mu goyi bayan ƙarya ba idan kai gaskiya ta bayyana za mu faɗi gaskiya amma kuma za mu musu addu'a ce ta shari'a saboda idan sai shari'a al'ummar musulmi ne suka riba ta suka ci riba in shugabannin kasar Saudiya suka lalace to ina ne mu koma mu kenan Iran sai mu koma Iran sai mu koma shi'anci ko kuma mu koma Senegal za ka dai ba mu da dai wani matabbata dai ta gaskiya sai kasar Saudiya shi ya sanya mu muna fatan ne Allah ka shirye waɗannan shugabannin kuma malaman su Allah ka tabbatar da digadugan su akan gaskiya ka kuma ainihin ce miki gaskiya da ilimin su da harafan su mu kuma Allah ka bamu ikon yin musu biyayya a cikin surban da ya dace da shari'a to haka nan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya yaɗa wannan da'awa ta sa ta gaskiya kasan Saudiya har ya zuwa lokacin da Allah ya karɓi rayuwansa shekara ta 1206 ya yi zamani da waɗansu manya-manyan malamai a duniya waɗanda yake sun saurari da awarsa sun karanta rubuce-rubucensa kuma sun faɗi alkhairi a kanta daga ciki akwai irin su al-imamu shaukani al-imamu shaukani wanda yake da littafin nail alfa da su sirrul jarra sun saurari sun karanci sun ɗanyi zamani ɗaya wa in kana su al-imamu shaukani ya zo a bayan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amma dai zamani ɗaya ne to sun karanta littattafan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kuma sun fahimci sakon da ke ciki kuma sun yi yabo na alkhairi a kansa irin su Muhammad bin Ismail al-Sanani al-Imam al-Sanani wanda ya sharhi littafin Bulugh al-Maram ya kira ta da suna Subul al-Kalam fi sharhi Bulugh al-Maram to shi ma duk sun yi zamani da Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kuma sun fahimci da awarsa ta gaskiya har sun yi rubuce-rubuce ma akan da'awan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wannan babban malami ya yi rubuce-rubuce da dama ya yi waɗansu ƙananan littattafai waɗansu kuma ya yi wa masu ɗan girma kamar irin su ya yi waɗansu ya yi talhisin waɗansu littattafai manya kamar siratul nabi sallallahu alaihi wasallam na ibn hisham wani cincime mai littafi shi a Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ɗauki wannan littafi ya rere shi ya mai shi mukhtasar sira ya dan takaita shi haka bai wuce littafi bai kai girman riyadus salihin ba amma shi wannan littafin kin kime mai ne kwarai da gaske tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce sannan yana da littafi sananne wanda shi kowa ya fi sani shi da shi shine kitabu tauhid alladhi huwa haqqu llahi alal abi littafin tauhidi wanda ke bayani akan haƙƙin Allah da ke wuyan bayi wanda yake a cikin wannan littafi duk in ka ji duniya ana zagin Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab to ta sanadiyar wannan littafi mun karanta wannan littafi in ba ku manta ba nan kuma abin ban al'ajabin shine shi abin da kawai malam ke yi shine sai ce babin da ke magana akan kaza da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kaza sai kawo qur'ani sai kawo hadisi inda wani magana na sahabi sai kawo in babu shi kenan sai ya rufe babin sai in ya rufe babin sai ya ce fihi masail cikin nasoshin sun suka gabata na qur'ani da hadisi za mu fahimci sai ya kawo abubuwan da za a iya fahimta shi kenan ya gama to amma akan wannan an shiga cikin mutuncin sa an shiga cikin mutuncin zura'ansa an soke shi wanda muna fatan irin sukan da ya sha a duniya Allah ya amfani da wannan ko da ba shi da wani alkhairi Allah ya yi mishi kwarafaran sa ya gafarta masa to ballance na irin yanda ya maida mutane zuwa ga turba madidiciya to babu wani aiki a duniya sama da irin wannan aiki muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa yayin litafi adabul mashi ila salat kaga wannan cikin huni wancan sirra ne wannan tawhidi ne ya kuma adabul mashi ila salat shi kuma wannan cikin huni la dubban tafiya zuwa ga sallah la dubban zuwa musallaci yayin litafi akan haka yana da tafsirin da yayin falaki da na subhanallah hadda ikhlasuma idan ka karanta wannan tafsirin zaka gane mutumin nan ya san Allah ya san Allah kuma Allah ya haskaka mishi ya gane tafarkin sheda ya gane tafarkin shedan matuka idan ka karanta wannan tafsirin da yayin tafsirul ma'awwidatayn yayin tafsirin falak da na kadakul huwallahu in ka karanta lalle zaka ga subabu Allah nan ya san Allah kuma Allah ya gane da shi tafarkin sheda shi yasa duk iya inda shedanci ya fito a cikin aqida Allah ya san haskaka Muhammad bin Abdul Wahhab ya gane ka idan ka san sauraron abin nan bayanin Sheikh Al-Albani Muhammad Nasir al-Din Al-Albani in ka ji irin yanda yake yabona alkhairi akan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab da sauran mutanen Najdu gabaki daya yace a wannan zamanin ko ka ci ko ka so dole ka sallama ka ni kauya cewa babu mutanen da suka bin hakikanin tauhidi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya sanar da mutanen kasar Najdu tauhidi kuma ko a yanzu a kasar Saudiya a yanzu maganar da ake ciki mutanen kasar Najdu malaman cikin ta sun fi kowaɗansu malamai ruko da gaskiya ruko da sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aqida da kuma cikin kowane irin mu'amaloli ma a yanzu haka maganar da ake ciki to wannan babu mamaki yana da alaka da wancan yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya mutu ga banu tanin sune ashaddu ila iblis min hadhihi al-umma su suka fi tsananta ma iblis a cikin wannan al'umma to da haka yayi dai rubuce da dama waɗansu manya littafai waɗansu kanana to cikin littafin da ya rubuta shine akwai wannan masailul jahiliya Allah ya khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahli al-jahiliyyah wato ainihin masailul jahiliya waɗansu al'amura na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba ma ahlul jahiliya a cikin ta to bari mu dan fara karanta ko mun kankanci shi a cikin littafin ya kasance dai mu riga mun shiga cikin littafin da izinin Allah malaike cewa masailul jahiliyyati mas'aloli na jahiliya wato al'amura na jahiliya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya saba ma mutanen jahiliya yace bismillahirrahmanirrahim ina farawa da sunan Allah Arrahmanir Rahim mai rahama mai jin kai malume suna kiran wannan badin babal isti'ana ba ce ni neman taimako daga Allah duk inda zaka fara wani aiki kace bismillah kana cewa ne astaeenu billahi wa abja'u bismi ina neman taimakon Allah kuma ina farawa da sunan Allah da haka kana mai neman taimako ne daga Allah kana mai neman albarka kana mai neman agaji da tallafi daga Allah kana mai neman Allah ya raba ka da dukkan kurakurai ya kuma tabbatar da kai akan dukkan abin da yake shine daidai to shine sai mutum ya kawo bismillahir rahmanir rahim wannan idan a cikin abubuwa ne yau da kullum babu katon sai an kare da arrahman an kara arrahmanir rahim in ka ce bismillah ya isa bismillah ita ce sunna ta gode ita amma babu lafi idan a rubuce ne ko a wasiqu ko makamantan wannan kace bismillahir rahmanir rahim fayqayun alqur'ani mai girma da Allah subhanahu wataala ya haifo mana rubutun annabi Sulaiman zuwa ga ainihin wancan sarauniya yace innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yake rubuta wasiqu na da'awa zuwa ga wadansu sarakuna abinda yake rubuta shine bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulillah ilawani to wannan kaifayin ya sanya babu lafi idan za a fara rubutu a fara da bismillahir rahmanir rahim ba kawai sai bismillah ba ana iya karisha da arrahmani arrahim kamar da ba cikin alqurani da kuma sunna akwai wadannan hadisi da suke bayani akan cewa kullu amrin jibalin la yabdu fi bismillah fa huwa ajzam ko aqaba ko makamantan wadannan abin nan duk wani aiki mai kima da ba a fara shi da bismillahir rahmanir rahim ba to ba shi da albarka ko kuma yana da yakakken albarka alayi haddai wadannan hadisi irin sun zo da yawa kofofi da dama amma duk cikin hadisi ne zaifai amma in muka dauki aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wadata da yake cewa qala shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala babban malamin nan ash-shaykh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rahama yana cewa هذه أمور وأنه سأل أمراني خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية وعندما ظهر الله صلى الله عليه وسلم يتابع ما أبن دمتان الجاهلية في الكتابيين والأميين وأهل الكتاب بكم صورا أميين يتي وإنه waɗansu al'amura ne wanda manzon Allah ya saba ma ahlul jahiliyyati abinda ahlul jahiliyyati suke kai to ahlul jahiliyya duk inda kaji an fadi al jahiliyya kai daga jika san kalman daga al jahlul jahilci jahilci ko shine kishiyen ilimi jahilci shine kishiyen ilimi amma idan a musulunci aka ce abu kaza yana daga cikin al'amuran jahiliyya ana nufin duk wata aqida duk wata ibada duk wani tsari na zamantakewa da mu'amala da ya ci karo da shiriyan da Allah ya aika annabi sallallahu alaihi wasallam shi ana kiran shi jahiliya an bai tsanna da kyau duk wata aqida ibada tsari zamantakewa mu'amala in dai ya ci karo da saqon Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ana kiran wannan abin jahiliya da haka kenan jahiliya aibi ne jahiliya na kafa ne tawaya ne jahiliya bata ce bayyananniya Allah subhanahu wa ta'ala ya goranta ma mutane yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل إلا في ضلال مبين الله شيء حقيقة الله يايم ممن بيوا يايم الفرما لو كشن دي أيكو مسوان النبي دي كشكو با أيكو النبي نندق الجنوبة با أيكو النبي نندق ملائكو با بل لنتنا فخاصة فسكان با أيكو النبي نندق جبو بي با سيأك أيكو من أنفسهم daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin Allah wayu zakihim yana tsarkake su wayu allimuhum alkitaba yana sanar da su alqur'ani wal hikmata yana sanar da su hadisi sai Allah ce wa in kanu min qabl li fi dhalalin mubin kafin nan mutane sun kasance a cikin fata bayyananniya ita ce jahiliyar kenan asalin jahiliya wato kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ita wannan zamanin ita ake kira jahiliya amma kuma daga nan sai kasance duk wata dabi'a duk wata aqida duk wata ibada da ta ci karo da abinda manzon Allah ya zo da ita to ana kiranta jahiliya amma a asali jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ita ce jahiliya da haka duk inda kaji an kawo abu an ce wannan al'amari yana daga cikin jahiliya to wannan kwarewa matuƙa kenan gurin sukan abin kwarewa matuƙa kenan gurin sukan abin wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin wajen sahabbai sai sahabbai suka sani sabani da mutumin Makka da mutumin Madina suka samu sabani sai mutumin Makka sai ya fara ya lil muhajirin mutumin Madina sai ya fara ya lil ansar kowa sai kuma yana kiran kabilan shi ya ku mutanen Makka ku zo ku taimake ni wannan ina ya ku mutanen Madina ku zo ku taimake ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wannan kalma yace me ke faruwa aka ce ai wani da wani ne suka samu sabani shine wani ke kiran mutanen Makka su zo su taimaka masa wani ke kiran mutanen Madina su zo su taimaka masa sai annabi ya ce abi da'wal jahiliyyati wa ana baina adhhurikum yanzu za ku koma kuna kira irin na jahiliya bayan gani a cikin ku kenan ashe zuwan manzon Allah ya kasance jahiliya sai ya ce da ruha fa innaha munkina kuyi watsi da irin wannan mummunan dabi'a abace mai wari kazanta shi to ashe jahiliya kazanta ce kuma aibi ne kuma ainin tuhuma ne zargi ne in aka kira abu aka ce na da gaskiyan al'amura na jahiliya mushi ba su da kyau kuma ko Qur'ani sai da ya kawo la tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula da Allah ke gargadi ga matayi musamman matayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatul ula kada ku rika fita tabarruji irin fitan jahiliyan farko kuma mun karanta da ku anan wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai dan al'amura guda hudu yana daga cikin al'amura na jahiliya annabi yake al-fakhr bil ahqab al-fari da danganta abin nan da matsayi al-fari da matsayi matsayi na dukiya matsayi na ilimi matsayi na sarauta matsayi na kabila al-fari da wannan jahiliya ce jahiliya ce nine da tawani da ninyan alfari banda wanda zai fadi da ninyan tantancewa nine hakimi wani da ninyan alfari ya nuna maka ku gidan ku ba ku da sarauta mu ne gidan masu sarauta jahiliya ce ko kuma matsayi na ilimi nine ashab al-allama wani ko ni ne malam wani ko ni ne imam wani matsayi domin alfahari banda wanda za a faɗe shi domin tantancewa wane ne kai ni ne wane daga gari kaza ni ne limamin masallaci kaza kaga wannan bayani ne ba dan babin alfahari ba din babin ba babin alfahari bane wannan babu ne to annabi sai ya ce wa ba'an fil ansab da fukan nasaba ita ma jahiliya ce sukan nasara dangantaka a saka dangantakan wani gida ai ta sukan su su ne gidan wani wai ba a auren su su ne gidan su wance ba a auren su misali wannan jahiliya ce ko kuma irin wannan wasan da ke tsakankanin mu a hausance ko wata kabila suna da irin wannan in yayi yawa yakan zama jahiliya in yayi yawa tsakankanin zage-zage da kanawa ana wasa in wasan yar kadan shi haka da yau da komi raha babu komi amma in ce wa jahiliya take zama sakankanin katsinawa da gobarawa sakankanin filani da bari bari idan wasan ce yawa to jahiliya take komawa da aka dan yi shi daidai gurgudu inda dai za a dan yi raha a tashi ana dariya wani ba Kano yana aure da wata bazazzagiya sai dauko mata kace sai yana mata wasa wai da a wasa ne sai ce mata da Allah jibe ki bayin katafawa kun gona magana ta kyau sai ta ce masa a to ai da ramu mun fi masu bautan bunshi da kambar bara nan da nan fuskan shi ta canza in kina sani mu zauna lafiya shi ne mun irin wannan to da bai dauko wannan bajin ba fa shikenan kage yanzu wannan wasan ta koma jahiliya ta koma jahiliya to dan haka ana iya yan kalmomi haka dai wanda yake dan na raha amma wanda ba zai kai ga sukan mutunci ba in aka shiga cikin mutuncin iyaye da kakanni zai bar ina fama wasu zafi ba ya ishe ka kawai dan raha ah daga Kano kake eh to ina gurasa a na dai don dauki doya shikenan ai wannan raha hausa shi da an fahimce ni kyau amma a zurfafa a ciki to irin wannan wasan takan koma jahiliya sai ta sanya kaikayi da damuwa a cikin zuciya ku lura da kyau idan aka yi ta ce yawa to ta kan shiga ce kaga an koma ana jin haushin juna kuma an tuttuno mu juna da wadansu abubuwa san wadanda aka yi a baya wanda yake ba su da dai to irin wannan raham ba ta da cewa Allah ya sanke ka Allah ya sa mu gama lafiya wani bawa Allah ne yake ba da an haɗu ne kwanaki can a nan ana abin nan wai ana ba da labarin wai an zo za a yi sallah ga zage-zage ga kanawa ka cewa zai sallah kana suka ce wallahi mun gani sallah nan bayan da za a yi mawarba zurgi ya sallah nan sallah dai to bismillah a yi sallah da aka yi sallah aka gama shi ne imamu bakana sai ya je ya ce to jama'a ya aka ga sallah aka ce a sallah alhamdulillah sallah ta yi ba da shi ya ce to duk ma ban yi alola ba ne ga ni alola da to ɗan uwa sun ce wai na ɗan ɗaki na ɗan amma ka ga wannan ba an yi dariya ne yanzu wannan to idan suka nasaba ce yawa takan zubar da mutunci annabi ya kira su jahiliya sai kuma kururuwan mutuwa ita ma tana cikin jahiliya har annabi ya ce mai kururuwan mutuwa idan ba ta tuba ba ko bai tuba ba gobe kiyama za a ba shi wata irin dunkuleliyar riga min jarab wato duk wani irin cuta da ka san tana kama fata to wannan rigan ita ce tana dauke da wannan cuta azuwa kandi duk wata cuta da ke kama fata to wannan rigan tana dauke da ita kuma ga ta min qasira ne na farun wuta to ire-iren waɗannan abubuwa kaga duk annabi ya kira su jahiliya wata rana Abu Dharr ya taba samun sabani da wani abokin shi sahabi sai ya ce Ibn Sauda da Allah jibika dan bakin mace sai annabi ya ce a ayyarta hudi ummihi yanzu zaka aibanta shi da uwarsa innaka muru'un fika jahiliya in ko haka ne wallahi akwai jahiliya a tare da kai wato musulunci bai wanke komai a jikinka ba ke har da wannan ne sai malamin ke cewa to ashe ma jahiliya yakan iya zama na zamani kamar zamanin da aka yi kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan zamanin jahiliya ake kiran shi saboda ne babu wata shari'a ciki babu wani rishaji ko wani annabi da ake karban sako daga gare shi kawai sai dai abin da zuciya ta hararo ko kuma shedanu kaga wannan jahiliya ne da haka jahiliya yana iya zama zamani wani lokaci jahiliya yana iya zama aiki kamar waɗannan abubuwa guda hudun da manzon Allah ya faɗi kaga aikace-aikace ne sukan mutunci ko alfahari da matsayi ko kururuwan mutuwa ko kuma canfi kaga duka wannan aikace-aikace ne annabi ya kira su jahiliya to ga kuma wani mutum annabi ya ce a tare da kai kana da jahiliya a tare da kai ashe mutum ma karan kan shi yana iya zama jahiliya idan ni san shi da gaskiya ce yawa ya saki shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kame da shiriri ta to yakan iya zama shi ma yana da cikin jahiliya to ala ayi hal din aka ce jahiliya shine kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya kuma ta koma ga duk wani tsarin ibada aqida mu'amala zamantakewa wacce ta ci karo da abin da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita ana kiranta jahiliya to shine nan malin ke cewa yake sa to wannan waɗansu al'amura ne na jahiliya wanda manzon Allah ya saba ma mutanen jahiliya to kenan ko da ba a gaya maka su wane ne ahlul jahiliyan ba to in wannan fasaran kawai za ka gane kawai ahlul jahiliya ko da ba a gaya maka ba in dai aka ce duk wani tsari da wata ibada da aqida ta saba ta ci karo da sakon da aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ta zama jahiliya in aka ce ba da misali za ka ce maguzanci irin Quraishawan da annabi ya fito a cikin su za ka ce yahudanci za ka ce kiristanci za ka ce irin aqidan sadi'awa masu bautan da sauran majusa, masu bautan wuta, masu bautan kaza, masu bautan kaza. Duk wadannan idan ka tattara su ne zaka kira su jahiliya. To malama dan karin bayani akan su insha Allah ta'ala sai ne zuwa za mu yi bayani akan su. To da haka wannan mun dai dan yi mukaddima akan wannan littafi. Mun fara littafin muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mun fara cikin nasara. Allah ya sanya mana albarka cikin abin da muka karanta ya gafarta kurakuran da muka aiwatar. In akwai tambaya ɗaya ko biyu. Na'am wa alaikum assalam. Yayyawa. Har a masallaci ne sai na fi wani wasu lokaci ce. Za ka har akan bar zikiri a koma ana wasa. Zikiri fa na bayan sallah. Maimakon in an gama sallah kowa ya tsaya mai da hankali ya ambaci Allah. Irin yadda manzon Allah sunnanta mana. Haka kuma sai a fige da kuma wasan kanawa da zage-zage, gobarawa da katsanawa da waye da waye da waye. To kaga ga wasa yanzu ya shagaltar da mu daga ibada. Kaga an mutu wuri. Wasa ya shagaltar da kai daga ibada. Ya kamata ibada ce ta hana ka wasa. To babu laifi haka din yaraha shi kuma wannan shi raha abin da yasa ya zama babu laifi akan ku shi wannan ko da mahaifiyarka kana yi raha dai raha ta yau da kullum wanda zai dan haifar da dan wani natsuwa da karin fahimtar juna zaga yaro ma yana iya yin ma tsoho da tijo da tijo yana iya yin ma yawo ko ba haka malami yana iya yin ma dalibai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gurin kanin Anas Abu Umay annabi yana mishi wasa yana da wata tsabara haka ko yar tsadda haka sai tsaddan ta mutu shine ya zauna yi tsagumi haka da annabi yazo sai yana mishi wasa ya Abu Umayr ma fa'alin na ghaib in ya tsaddan ta haka yana da mishi wasa yana jin shi da raha kaga wannan duk kije ne amma gashi yana mai yaro wasa kuma wata kowa ta zo ta ce manzo Allah ni dai a tayar da addu'a in mutu dai in shiga aljanna yace ayya tsohuwa ba zan shiga aljanna ba bazan shiga bai cewa dan zaka shiga aljanna ba ke kuka ke kuka sai ina nufin sai amai dake yarinya kaga ai wannan raha ce raha ce da kuma tsohuwa akai ko kuma ire-iren waɗannan abubuwan haka nan ko yana yi da matarsa nana Aisha sai mata wata raha irin waɗannan abubuwan babu laifi shi wannan ko wanda mahaifinka ma ko da mahaifinka wata lokaci akan lallata juna misali wani lokaci mata za ta zo duku-duku ko miji zai zo duku-duku tace na gane yunwa kake ji tace ba yunwa yake ji ba tace to zo a kira in ba kaga duk wannan irin rahani wannan ko da kowa ma ana yin shi yawa ko malami ne zai iya latsa ɗaliban lokaci ɗaliban za su iya latsa malami duk ana yin wannan annabi ya taɓa latsa ɗaliban shi ya zauna da ya musu wani sulhu da ya musu wani sulhu sun yi wani abu ne sai ya musu gyara sai ya ce ba na zo na samu kawo nan ku a raga ba ne a madina kenan na haɗa kanku ba na zo na same ku akan fata bane na shiryatar da ku suka shiru sai ce to kuma amsa mana suka ce wannan amsa zamu baka kana manzo Allah yace sai ku ce kai kuma ba mutanen ka sun kore ka bane muka baka masauki ka ga wannan ai rashi to irin wannan ko malami ya madalibai ko dalibi ya malamai sai malami ya abu duk ana yi na malami ya magana ta kai alaikum salam yawa ya zami magana akan ta insha Allah ta'ala mun yi magana a san baya amma zan yi magana akan ta insha Allah ta'ala akwai gaban da zan yi magana akan ta to lokaci sai to na'am zan yi magana akan ta na'am shi wannan wasa ya halatta shi ne Qur'ani ya kaito mana akan annabi Yaqub da jikokinsa da ya ce kai ku tashi ku yi kaza suka ce innaka inda fi dhalika alqadim kai wannan kai dai kawai abin nan din tsufa ya kama ka kai ku tsofaffin nan ku matsalan ku kenan ire-iren waɗannan abubuwa amma kai ka san ai wasa ne mai cike da akwai seniority a ciki akwai datti da taku a ciki ba ma wai kai ba ubanka ma ko uban kakan naka yana gaban shi da haka kai ka san wani irin wasa ne na akwai mutunci ba irin wannan wasan bane na tsuka na aibantawa kawai wasa ce ta raha wannan kai ko wannan ka tsufa amma har yanzu ka ce sai an siyo maka nama bayan baka da wani haƙuri yace a to dan kawo hannunka in ci zaka ci kaga dole ai raha ci kawai irin wannan wasan babu laifi a kai shi
Allah ka rufa mana asiri ka tabbatar da gadigan mu sallallahu baraka ala nabiyil karim wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.